sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Alheri Grace Abdice tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shiri da ya kasance shirinmu na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya, za ku ji yadda wani zama da aka yi Abuja kan harkokin kasuwanci zai inganta cinikayya tsakanin Najeriya da Ghana. Muna kuma da rahoto kan hukuncin da kotu ta yanke da ya wanke tsohuwar ministar kuɗi Kemi Adesun, wadda ta ajiye aiki bayan an zarge ta da gabatar da takardun kammala aikin bautar ƙasa na boge. Sai kuma rahoto na musamman da Zainab Babaji ta haɗa mana kan illar shan miyagun ƙwayoyi. Kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis, jami'an gwamnatin Japan da na kwamitin gasar Olympics sun sanar cewa wasannin Olympics na Tokyo da aka tsara za a fara a ranar 23 ga watan Yuli za a gudanar da shi ba tare da 'yan kallo ba. Jami'an wasannin Olympics na Japan sun ce sun ba da sanarwar ne biyo bayan tuntuɓa da suka yi da gwamnati da jami'an kwamitin wasanni na Olympics na duniya. Shugaban IOC Thomas Bach ya isa birnin Tokyo sa'o'i kaɗan kafin sanar da matakin. Hakan na faruwa ne bayan da Prime Minister Japan Yoshihide Suga ya shiga gidan talabijin ɗin ƙasar ya ayyana sabuwar dokar ta ɓaci a Tokyo saboda ƙaruwar waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a babban birnin ƙasar. Suga ya ce sabuwar dokar za ta fara aiki ne a ranar 12 ga watan Yuli kuma za ta kai har 22 ga watan Agusta, wanda zai kwashe tsawon lokacin wasannin Olympics na Tokyo wanda za a gudanar tsakanin 23 ga watan Yuli zuwa 8 ga watan Agusta. Sabuwar dokar ta ɓacin ta sanya haramci ko aƙalla ƙara taƙaita yawan 'yan kallo. Masu shirya gasar Olympics sun sanar a watan da ya gabata cewa za su bar mutum 10,000 kaɗai ko kashi 50 cikin 100 na girman filin wasa a duk wasannin da za a yi, duk da shawarar da masana kiwon lafiya suka bayar na cewa hana dukkan 'yan kallon shi ne zaɓi mafi ƙarancin haɗari. Sai dai tuni an hana 'yan kallo daga ƙasashen waje halartar gasar Olympics ɗin. Tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya mika kansa ga 'yan sanda da sanyin safiyar yau Alhamis don fara zaman gidan yari na watanni 15 da aka yanke masa. Mintoci kaɗan kafin wa'adin tsakar dare na 'yan sanda su kama shi, Zuma ya bar gidansa da ke Nkandla a cikin jerin gwanon motoci. Zuma ya yanke shawarar mika kansa ga hukumomi don yin biyayya ga umarni daga babbar kotun ƙasar, wato kotun tsarin mulki, da ta yanke hukuncin cewa zai yi zaman fursuna saboda raina kotu. Wani saƙon Twitter da gidauniyar Zuma ta wallafa ta ce ya yanke shawarar bin umarnin kotun na zaman gidan yarin jim kaɗan bayan 'yan sandan Afirka ta Kudu sun tabbatar da cewa Zuma yana hannunsa a tsare. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis ne shugaban Amurka Joe Biden zai jawabi kan janyewar sojojin Amurka daga ƙasar Afghanistan wanda yake shan suka yayin da mayakan Taliban ke ƙara faɗaɗa ayyukansu. Jawabin na Biden na zuwa ne bayan shida mataimakiyarsa Kamala Harris sun gana tare da shugabannin tsaron ƙasa don ba da sabbin bayanai kan janyewar sojojin Amurka gaba ɗaya. A ranar Talata da ta gabata, rundunar sojojin Amurka ta sanar da cewa matakin janyewar fiye da kashi 90 cikin 100 ya kammala. Jami'an sun ce ana sa ran kammala gaba ɗaya shirin nan da ƙarshen watan Agusta mai zuwa. Su ma dakarun ƙungiyar NATO za su biyo baya, wanda da yawan su tuni sun bar ƙasar. Sakatare ya ɗan labarai ta fadar White House Jen Psaki ta shaida wa manema labarai jiya Laraba cewa Amurka na goyon bayan tattaunawa ta hanyar diflomasiya don warware rikicin Afghanistan. Sannan bayan janyewar sojojin tana da niyyar jami'an jin kai da na diflomasiya su cigaba da kasancewa a ƙasar. A wani labarin kuma, an harba rokoki da dama a ofishin jakadancin Amurka da ke babban birnin ƙasar Iraki da sanyin safiyar yau Alhamis a cewar majiyoyin tsaron Iraki, wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin hare-hare kan sojojin Amurka da ofisoshin jakadancinta a cikin 'yan kwanakin nan. Rokokin ba su faɗa kan ofishin jakadancin ba, maimakon haka sun sauka a wani wuri a yankin Bagadaza. Dakarun haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta a Iraki sun faɗa jiya Laraba cewa an harba rokoki 14 a wani sansani da ke karɓar bakuncin sojojin Amurka a yammacin lardin Anbar. Kakakin Dakarin kawancen Canal Wine Maroto ya ce rokokin sun sauka ne a sansanin filin jirgin sama na Ain al-Asad da kuma kewayensa, kuma mutane biyu sun samu kananan raunuka. Kakakin ma'aikatar tsaron Iraki Yahiya Rasul ya bayyana harba rokokin a matsayin harin ta'addanci, kuma ya ce makiya Iraki ne suke kutse da kai har-har kan tsaron ƙasa da 'yancin gashin kai da kuma lafiyar 'yan ƙasarmu. Amurka ta zargi mayaka masu samun goyon bayan Iran da suke aiki a Iraki da Siriya da laifin kai har-har kan sojojin Amurka da cibiyoyin soji a yankunan da suke. Shugaban 'yan sandan ƙasar Haiti ya ce an kashe mutane hudu da ake zargi da kisan shugaba Jovenel Moise jiya Laraba a wata musayar wuta da 'yan sanda. Chief Lieutenant Charles ya shaida wa manema labarai a Port AU Prince cewa na kame wasu mutum biyu da ake zargi waɗanda ya bayyana a matsayin sojojin haya a lokacin harbe-harben. An kofar da 'yan sanda uku da waɗanda ake zargi da kisan gilla suka yi garkuwa da su. Charles bai ba da wani ƙarin bayani game da aikin ba. Jim kaɗan bayan kisan Moise an kaddamar da farautar waɗanda suka aikata kisan a yayin wani samami kan gidansa a wata unguwar masu hannu da shuni a wajen Port AU Prince. Jakadan Haiti a Amurka, Bridget Edmond, ya faɗa manema labarai a Washington cewa a rufe iyakar Haiti da Jamhuriyar Dominican da kuma filayen jiragen sama.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin cinikayya tsakanin Najeriya da kasar Ghana. Bayan shafe tsawon lokaci ana kai ruwa rana da nufin magance rikice-rikicen cinikayya da kasuwanci da ke tsakanin Najeriya da Ghana, gwamnatocin kasashen biyu sun rattaba hannu a yarjejeniyar kafa wata doka ta musamman wacce za ta sauƙaƙa harkokin kasuwanci da magance rikicin cinikayya da ya dabaibaye kasashen biyu na kusan shekara goma. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Najeriya da Ghana dai sun cimma matsaya na kafa wani kwamiti na musamman da ya kunshi zababbun 'yan majalisar wakilai daga kasashen biyu waɗanda za su haɗa hannu don duba dokokin da ke tsakani da kuma inganta hulɗan kasuwanci da ƙawance tsakanin kasashen biyu waɗanda ke cikin kasashen da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka. Kan wannan batu na ji ta bakin Honorable Musa Pali, ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar ƙaramar hukumar alƙaleri da kirfi a jihar Bauchi.
Wannan kwamiti ne wanda an daɗe ana ƙoƙarin tabbatar da cewa lalle an samu daidaituwa, saboda yin hakan zai jawo kasashe biyu ci gaba akan al'amuran harkar kasuwanci. To wannan ne an ba wa majalisa dama, an ba wa kwamiti dama su gaggauta duba irin yadda za a fito wa al'amarin, sannan su kawo ƙwaryar majalisa, sannan kuma mu ga menene wayansu daga cikin 'yan majalisa tarayyan za su ba da shawarwarin su bayan kwamiti sun gama aiki, sannan a ci gaba da daidaitawa, sannan kuma a fito da wani abu wanda zai zama ba a samu matsala ba nan gaba, wanda koda an ci gaba da wato harkan kasuwanci.
Kasashen biyu dai sun kwashe shekaru da dama suna jayayya kan wata doka da cibiyar bunƙasa hannayen jari ta ƙasar Ghana ta kafa, wacce ta kunshi biyan haraji na dala miliyan ɗaya ko gabatar da wata kadara da ta kai adadin kuɗin kafa a ba wa wani ɗan kasuwa daga ƙasar waje damar gudanar da harkokin cinikayya a ƙasar ta Ghana. Shamsuddin Tanko ɗan kasuwa ne daga Najeriya.
Wannan matsala da kanin Najeriya da Ghana ya shafe mu kai tsaye, musamman mu da muke al'amuran da ya shafi duwatsu da ƙarfuna kamar su gold da silver. Wasu ƙasashe idan muka duba mun fi sauƙin samun yin kasuwanci a kan Ghana saboda tsarafe-tsarafe da damuwoyi da yawa na haraji da sauransu. Musamman in ka kasance ɗan Najeriya, to gaskiya abin sai a hankali kuma na kawo mana kuma baya mai yawa sosai-sosai. So idan da za a samu a daidaita wannan abu kamar inda suka ɗauko hanya, to zai kawo mana sauƙi, zai kawo mana ci gaba, kuma za mu ji daɗin haka sosai.
Masani kan tattalin arzikin ƙasa Abbas Jega ya yi ƙari da cewa
Najeriya rufe bodar da ta yi, ke ga ba a yi shi akan hikima ba. Ya kamata kamar a rufe bodar a ce an samu jituwa da tattaunawa da makwabta su san cewa dalilin tsaro ne yasa za a rufe iyakokin Najeriya, ba akan dalilin cinikayya ba. To amma su mutanen Ghana har har ila yau suna zargin rufe iyakar da Najeriya ta yi saboda a kuntata ma kayayyakin da ake shigowa da su daga Ghana ne ko kuma daga kasashen nasu. To saboda haka a samu tattaunawa, a samu fahimta ta ƴan siyasa, a san cewa ya kamata a raba cinikayya daga siyasa. In ba haka ba, to ko me aka yi za a iya sake samun matsala a nan gaba.
Senator Yusuf Kabir Yusuf ya bayyana kamata saka duk wata doka ta cinikayya da za a kulla cikin yarjejeniyar kungiyar kasashen yammacin Afirka.
Agreement da ake tsakanin Najeriya da Ghana dole kuma ya zamanto cikin ECOWAS Treaty, wanda ba zai zamanto matsala ga wasu kasashe da cikin wasu Afirka ba.
Ana dai fatan wannan gaba da aka kai zai kawo ƙarshen matsalar cinikayyar kasuwanci tsakanin Najeriya da ƙasar ta Ghana. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya. Daga harkokin kasuwanci kuma sai shari'a a Najeriya, inda jiya kotu ta wanke tsohuwar ministar kuɗi Kemi Adeosun akan zargin da aka yi mata na amfani da takardar shaidar NYSC na boge da ya kai ga ajiye aikinta. Wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta yi nazarin wannan lamari, ga kuma rahoto da ta haɗa mana.
Kemi Adeosun, tsohuwar ministar kuɗi a Najeriya da ta ɗara kan kujerar a watan Nuwamban shekarar 2015, ta aji aikinta ne bisa zarginta da yin amfani da takardar shaidar NYSC na bogi da zama minista ne a watan Satumbar shekarar 2018. Bayan aji aiki da Kemi Adeosun ta yi, aka ci gaba da yin shari'a kan zargin da aka yi mata kafin babbar kotun tarayyar Najeriya ta wanke ta a ranar Laraba, inda mai shari'a Taiwo ya ce tsohuwar minista ba ta da buƙatar takardar shaidar NYSC kafin ta yi aiki a matsayin minista kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar. Fitaccen lauya barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi ƙarin bayani kan wannan lamari.
Dangane da wannan shari'a da mai shari'a Taiwo ya bada dangane da tsohuwar minista Kemi Adeosun kan takardarmu da ake na shaida ta cewa ta yi aikin bauta ma ƙasa, to hukunci ne wanda yake yayi daidai ta fuskar tsari na doka. Sashe na 230 zuwa 304 na tsarin mulkin Najeriya ya ba bangaren alƙali yanci dama na su rika yin adalci idan wannan takaddama ta taso daidai da neman yanci dan adam na dai sashe na 36 sakin sashe na 5 na tsarin mulkin Najeriya. Saboda ita Kemi Adeosun na daya lokacin da ta gama wannan jami'a din, ita ba yar Najeriya bace domin ta dauki zama yar kasar Ingila. Na biyu kuma ta haura shekara 30, wanda yake shine wajibcin wanda yake in bai kai ta shekara 30 ba zai yi aikin bauta ma ƙasa. Kuma duk da haka ta turo da ayi mata aka samu sabani kuma dangane da zaman minista shugaban kasa yana da hurumi daidai da sashi na 147 ne na da wanda ya amince da cancanta shi ya zama wanda zai rike mashi wani sashi na bangaren gwamnati. To a wajen bada wannan ba inda aka ce sai wanda yake da ilimin jami'a ko digiri. Abinda tsarin mulki ya ce muka dauki sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya shine ya kasance shi kanshi shugaban kasa yana da ilimi murububin adadin an yi karatun secondary.
Shi ma Khalifa bin Yahaya ga nasa ra'ayi kan nasara Kemi Adeosun da kuma batun jinkiri a fannin shari'ar Najeriya.
A Najeriya ana daukar lokaci kafin a gabatar da hukunce-hukunce, amma wannan zai zama wato landmark case wanda zai yi nuni ga wasu cewa batun shaidan yin bautan ƙasa ba wajibi bane idan za a tsaye da minista ko za a ba wa mutum wani mukami. Ni abinda zan faɗa kan wannan hukunci da aka yi na kotu ne ina ga abu ne wanda yayi daidai, saboda idan muka duba kundin tsarin mulkin Najeriya wato SSC shine asalin takardar da ake bukata mutum ya iya zama dan takara, so kuma da wannan ne za a iya amfani in ma za a tsaye da mutum minista.
A martanin ta game da hukuncin kotun, Kemi Adeosun ta bayyana jin dadin ta ga nasarar da ta samu. Tana mai cewa za ta dauki matakin kare martabar ta tare da cewa samun nasarar da ta yi zai karfafawa wasu ƴan Najeriya mazaunan kasashen waje gwiwa da ke cikin irin makamancin yanayin da ta tsinci kanta. Wannan ba shine karan farko ba da ake zargin masu rike da makaman siyasa a Najeriya da amfani da takardun karatu na bogi ko a baya ma, sai da aka zargi shugaba Muhammadu Buhari da mika takardar shaidar kammala karatun sakandare na bogi. Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sai kuma rahoto na musamman, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta nazarin illar shan miyagun kwayoyi a al'umma.
A Najeriya fiye da mutane miliyan 14,300 ne suka yi ta'ammali da kwayoyi masu jirkita hankali a shekarar bara. Rahoto da bangaren kwayoyi da laifuka na Majalisar Dinkin Duniya ta wallafa ya yi hasashen cewa a shekara ta 2030 'yan Najeriya miliyan 20 ne za su zama 'yan kwaya. Binciken da hukumar kididdiga ta Najeriya ta gudanar a shekara ta 2019 kan matasa 'yan shekara 25 zuwa 39 ta gano cewa matasan sun fita amalli ne da tabar wiwi, tramadol, solution da kuma cocaine. Banda shafar lafiyar jiki da lafiyar kwakwalwa da kwayoyin ke haddasawa masu shan su, ta'ammali da kwayoyin na shafar tattalin arzikin kasa. Gani yadda masu shan irin waɗannan kwayoyi ke ƙara yawa, suke kuma zaman banza da sace-sace, ta'addanci da karuwanci, sun kuma hana al'umma sakewa a unguwanni, ya sanya ƙungiyoyi da ba na gwamnati ba suka fara yunƙurowa don magance matsalar. Cibiyar Hedges of Mercy da ke nan Jos, fadar jihar Plateau, tana taimakawa waɗanda rayuwarsu ta dogara ga shaye-shayen kwayoyi, ta yadda har suka rabu da sha, su kuma ci gaba da rayuwarsu ba tare da shan kwayoyin ba. Wannan matashi mai suna Richard Danjuma ya shaida mun cewa a baya ya yi ta'ammali da nau'ikan kwayoyi daban-daban, amma a yanzu dai ya samu lafiya.
Na shan wiwi, kuma na cultism, na shan giya da kwaya.
Cultism wato kungiya asiri kenan.
Kungiya asiri ne, kuma irin kungiya wanda ba su da wani abun da za su yi su taimake ka ciki, ba abun wanda nan gya ma kowa bane ya shigo ciki don ba amfani. Kin san wani lokaci ba za mu yi shaye-shaye mu samu zuciya mu je mu aikata abun da muna so mu je mu aikata.
Amma cikin ayyukan da kai lokacin da kake wannan shaye-shaye har ka iya kashe mutum?
Ban kashe mutum ba, amma na harbe mutum, kuma mun kwace-kwace, amma da idan Allah na roke Allah ya yafe ni da duk ayyukan da na yi a rayuwa na da, kuma yanzu da na samu sabon rayuwa na su Allah ya taimake ni in ci gaba hanyar da ya sa ni.
Me yasa kai tunanin cewa ka zo nan wurin?
Gaskiya na zo nan na tunani na gan cewa kai ba na jin dadin rayuwar da nake ciki, na gaji da rayuwar da nake ciki, ya ishe ni na ma Allah kuka, kuma da Allah ya ji kuka na, ya kawo ni hanyar canji, kuma na gode masa.
To da ka zo nan wurin me suka fara yi maka har ka dawo cikin hayyacinka?
Koyarwa ne kai suke mana, za su mana koyarwa da wasu subject da suke kira celebrity recovery. Yanzu haka nan na son koma ministry da suka kawo ni in shiga koyarwa, amma sauran mutane suke halayen da nake ada a cire su.
Shi ma wannan mai suna Dauda yace ya kammala makaranta ya samu degree har ma ya samu aiki, amma shaye-shaye ya hana shi nutsuwa.
Na sha su kudin da su tramo different types a iri-iri.
To a lokacin da kake wannan shaye-shaye yaya rayuwanka yake?
Ba kyau, zan tashi ba zan yi komai ba, in je in shaye-shaye in dawo in zo na gida.
Ka iya gama makaranta?
Ai makaranta, amma aiki ne ban iya yi ba. Yanzu na gode wa Allah, a yanzu na gane kaina, na gane abin da na so in yi da rayuwana, kuma na gane Yesu.
Su ma mata ba a bar su a baya ba wajen ta'ammali da kwayoyi wanda ke lalata rayuwarsu. Esther Bitrus ta ce tursasawa da iyayenta suke mata ne ya sanya ta bin kawaye har ta shiga shaye-shaye.
Da ina harkan shaye-shaye da wasu ayyuka, amma Allah da ikon shi na samu wanda ya taimaka min, ya sponsor ina, ya kawo ni recovery center.
To tun farkon me yasa ki shaye-shaye?
Abu da yawa kam da yasa ni shaye-shaye shine daga iyaye inda suke tukumana da kuma irin abokana inda nake bi kuma.
Tuhuman ki kaman yaya, me yasa suke
tuhumana akan abin da ban yi ba sai su ce na aikata? Kawai suna cikin wanda suka ja ni, amma farko abin da ya saka da ba sa tukumana ba zan bi wannan kawayen ba yau.
To a lokacin yaya rayuwanki yake?
Rayuwa na alallace yake, mahaukaciya mata fi ni. Din in kika gani akan titi a lokacin da ma ba ki ce ma zan taɓa zaman haka yau ko zan gyaru ba, wani iyayena ma sun cika cire rai akan cewa ba zan taɓa zaman abin kirki a rayuwa ba, amma gashi nan yau da Allah da ikon shi ya zama kaman ba zan taɓa kasancewa ba a rayuwa. Rayuwa na yanzu gaskiya ina jin daɗi, na gode kuma Allah da ya nuna min wannan ranar, ya cire ni daga wannan rayuwan da nake ciki, ya kawo ni wannan lokacin, ya nuna min cewa komai da shi mai yiwuwa ne a rayuwa.
Daga nan sai me kuma za ki ci gaba da yi?
Daga nan ina son koyi sana'an hannu so that in fara abu da ya kamata nima a cikin al'umma, inda nima wata rana ina fatan in taimaka wani kamar yadda aka taimaka mu.
Ita Komeska Ibrahim ta ce shaye-shaye ya raba ta da iyayenta da aiki da take yi da gwamnatin tarayya.
Da ina shan cocaine, crack cocaine, giya da kuma wiwi, da wataran kuma zan je in sha irin local burkutun nan da su irin
a burkutu kike sha
komai dai da zai iya sani in zama a very investigated zan sha.
amma me yake sa kike sha
da kafin fara sha ina da wani saurayi ne sai ya rabu da ni sai na shiga tunani bayan da zan yi sai na hadu da wata kawata kullum sai ta ce min zo mu fita yawo sai wata rana na yatta sai muka ji na fara shan giya da su irin sigari sai na je na don
wannan lokaci kina zama a ina ne
a cikin dajin
ina
akwai jungu haka wuri dai haka ne daki ga sun gina gida da dan leda so sai in ka zo kana sha kana kawo musu kudi kowanne lokaci sai su baka wani gefe daya
kuna da kungiya ma ki
yes akwai shugabannin masu sirwa din suna in suka ga yayi chopper kana kawo kudi za su baka wani daki kana kawo musu ko me da don mind me zaka je kai ko zaka yi sata ne dole ka je ka kawo so sai nace kai kaga irin rayuwar da nan shiga daga nan una samu partner
ya samu mijin aure
yes in aure in zauna kuma at least in samu wani abin yi
cibiyar Hedges of Mercy takan taimaka wa masu shaye shaye ne da koyarwa har sai sun fahimci illar dabi'un nasu marasa kyau Mr. Mark Phillips Elisha shine shugaban cibiyar Hedges of Mercy yace ya kafa cibiyar ne bayan ya fahimci irin barna da shaye-shaye ke yi a tsakanin al'umma
muna da waɗanda suka yi sata wanda suka kashe mutane wanda suke cikin kungiya asiri muna da mutane da suka yi suna armed robbery fashi da makami da sauransu duka za su zo nan ta wurin ikon Allah za su warke ba mu ba kowa magani sukan samu relapse irin in mutum ya dade bai sha kwaya ya bari yau zai samu jikin shi na rawa ko kuma zai faɗi da shi addu'a kawai muke idan muka yi addu'a sai Allah ya warkar da shi to sai koyarwa ka addini musamman addinin Krista sai muna koyar da su muna kamar yadda kake ji muna da musulmai anan sannan muna koyar musu sana'a muna kuma ba su magani abinci muke amfani da shi so abinci guda zai ga cewa kila per plate yaro zai wata uku nan plate ne zai kai 1000 naira per plate dubu uku kenan a kowace rana har wata uku ba karamin kudi bane amma duk da haka nan abin da muke shine wani lokaci kuna abinci kuma muke tambaya mutane su bayar
idan sun tashi daga nan kuna bin su ne ko kuma yaya kuke yi har ku tabbatar cewa wato yaran nan ba su saki koma wurin da suka fito da su daga gurin ba
muna da abin da ke cewa da Turanci post recovery program wato program din da za a yi idan mutum ya kare musamman yan mata irin cikin matsalar mu shine yan mata ina za su koma su sun fi saurin komawa su kungiyoyi muke bi da masu taimako wanda za su taimaka su ba su wajen aiki yan mazan kuma za su je aiki wasu akwai aikin gonaki wasu za su je aikin carpenter wasu suna zama nan wasu ma suna zama wajen mu har su kare university akwai wanda suka kare medicine a university already akwai wanda suke za su je aikin tailor wasu ma za su je makarantar computer makarantu iri kalubalen mu shine ba mu da workshop
ka sa ran da za ku koya musu sana'o'i
so in kaman misali a ce mu muna nan Jos misali yaro na Abuja za mu ci aiki da yan kwayan da ke Abuja sai mu je Abuja mu ma mu taimake shi mu je cikin wayannan jungles din sai mu kwasu mu taimake su yasa muna ta sa mutane kan shigowa daga jungles din yanzu haka inda a ce muna da waje da yaran da muke da shi nan kira sun kai 100 zuwa 200 kuma ba mu dauka hiye da 40 don ba mu da waje kuma haya muke yi Allah ya taimake mu ne ya sai muna waje amma ba mu da kudin da za mu gina
masana na bayyana cewa nuna kauna wa waɗanda suka samu kansu cikin ayyukan shaye-shaye da neman hanyoyin raba su da ɗabi'ar ba tare da tursasawa ba zai taimaka yayin da hukumomi ya kamata su dukufa wajen yaƙi da fataucin ƙwayoyin don tsame Najeriya daga nawayar masu ta'ammali da ƙwayoyi Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
to a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a koda yaushe za ku iya sauraron shirin kan shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga Abdul Wahab Muhammad da shirinmu na gaba
wasanni a takaice
mai saurare assalamu alaikum da fatan kana cikin koshin lafiya bayan haka dai an duba kashin gasar cin kofin kasashen turai wato Euro 2020 inda ya fara gasar ne a ranar Juma'a 11 ga watan Yuni na shekarar da muke ciki kuma za a kammala ranar Lahadi 11 ga watan Yuli wannan watan da muke ciki kasashe guda 24 ne suka taka leda wanda a ƙarshe kasashen Ingila da kuma kasar Italiya su ne da su buga wasan ƙarshe da za a samu guda da za ta lashe kofin a ranar Lahadi mai zuwa a wasan da aka buga tsakanin Ingila da kasar Denmark a daren jiya Laraba Ingila ce ta yi nasara da ci 2-1 kuma an kisa yawan mutanen da suka shiga kallon wasan a filin kwallon Wembley ya kai 64,950. Yanzu kan hira ce zan kawo da nayi da wata mace mai daukan karfe mai nauyi, wato weightlift, mai suna Elizabeth Jeremiah, wanda ke neman gwamnatin Bauchi da ta mai da ita bakin aikinta da aka tsayar da ita kimanin shekaru hudu kenan bayan ciwo gulagulai da azurfa a gasanni a ciki da kuma wajen kasar Najeriya.
Sunana Elizabeth Jeremiah.
Ana mai ke tare da ke.
Gaskiya ne ina kan kuka ne ga gwamnati a taimake ni don gaskiya
gwamnatin tarayya ko na jiya
na gwamnatin Bauchi don a taimake ni don na yi ma Bauchi wasa duk wasanni na je kasashen waje na samu 3 gold na yi ma Bauchi wasa na samu medals na kai ma Bauchi ma sun fi guda 20 da nake da shi na yi ma Bauchi wasa har nan zuna gama wasa na a Bauchi nan zuna tafi coaching course ni da kaina na yi sponsor din kaina na je wa na je coaching course din na da don me yasa don in zauna a Bauchi tun da Bauchi na gama wasa na in ta da ƴan wasa a Bauchi ina kuka ga gwamnati a taimake ni don a dawo da ne Bauchi wurin aiki na don yanzu bana aiki yanzu dama ina aiki a Bauchi State Sports Council ne a lokacin MA aka zaka ce wai mun ɗan contract staff ne wai ba za a yi da mu ba banci mun ga musu bauta a Bauchi kuma za a ce ba za a yi da mu ba shi ne ke kawo kuka na yanzu Allah a duba ne kaɗai na nan kuɗin gidan haya ma bana iya biya yanzu haka
shekaru nawa ne
yanzu shekara hudu yanzu haka bana aiki a Bauchi tun lokacin MA da ya zo zuba da mu a sports council wai ba so ɗan contract staff don tunan na zo Bauchi ma shekara na 20 kafin a tsaye da ni a contract da muna contract na tun shekara 20 lokacin da Mallam Isa yi guda da ya zo gwamna mu ya zo ce wai ba ya so ɗan contract a mai da kowa permanent and pensionable duk kuma har yanzu a har ya sauka ba a mai da mu ba to da wannan kuma ya zo Balakaura ya zo yanzu muna kuma yanzu yana kai kuka daga wurin shi ya taimake ni don Bauchi na yi wasa don ina da kauna da nake ma Bauchi shi yasa har yanzu ma nake tare da Bauchi
ne irin wasa ne
ni ina weightlifting masu dagan karfe
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Shirin namu kenan a yau kafin mu karkare ga Hafiz da tashin muhimman kanan labarai.
A yau Alhamis jami'an gwamnatin Japan da na kwamitin gasar Olympics sun sanar cewa wasannin Olympics na Tokyo da aka tsara za a fara a ranar 23 ga watan Yuli za a gudanar da shi ba tare da 'yan kallo ba. Jami'an wasannin Olympics na Japan sun ce sun ba da sanarwar ne biyo bayan tuntuɓa da suka yi da gwamnati da jami'an kwamitin wasanni na Olympic na duniya. Shugaban IOC Thomas Bach ya isa birnin Tokyo sa'o'i kaɗan kafin sanar da matakin. Tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya mika kansa ga 'yan sanda da sanyin safiyar yau Alhamis don fara zaman gidan yari na watanni 15 da aka yanke masa. Mintoci kaɗan kafin wa'adin tsakar dare na 'yan sanda su kama shi, Zuma ya bar gidansa da ke Nkandla a cikin jerin gwanon motoci. Zuma ya yanke shawarar mika kansa ga hukumomi don yin biyayya ga umarni daga babbar kotun ƙasar, wato kotun tsarin mulki, da ta yanke hukuncin cewa zai yi zaman fursuna saboda raina kotu.
To a gaishe ka masu saurare, da haka muka kammala shirin namu baki daya, sai ku tare abokan aikin mu gobe da safe domin jin wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin neman ƙarin bayanai ko kuma yin tsokaci akan batutuwa da muke gabatarwa. Za ku kuma iya aiko da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. kuna kuma iya sake sauraron shirin baki ɗansa a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babale da ya karanto labarai da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri.